إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawmuna takwas ga watan shida hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya daidai da 12 ga watan 2 shekara ta 2019. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Ammar bin Yasir dake cikin Hausawa dan Fulani a cikin birnin Kano. Domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a, wallafar babban malami Sheikh Uthman Ibn Fodi rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasin mu na 64 a cikin wannan littafi. Darasin da ya gabata mun karanta babi na 24 a cikin kasuwanci, inda malam ya kawo ainihin wato sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a abin da ya shafi saye da siyarwa. Yake cewa shine kowane musulmi ya kasance yayi kasuwanci, yayi siye da siyarwa, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi. Sannan yaran yayi rance ko kuma yaranta wa wani, sannan kuma wajen bin bashin shi ma ya zamanto yayi kamar yanda sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ainihin wato gabata. Na daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama a harkar kasuwanci, as-suhulatu was-samahatu bil bai'i wash-shira wal-iqtida, wato an so yin rangwame, an so yin sassauci wajen saye da siyarwa da kuma wajen bin bashi. Hadisi ya tabbata daga cikin Bukhari, hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a ga dan kasuwan da ya kasance mai tausayi, mai rahama, mai rangwame, haka customer mai siyan kaya da shi ma ya zamanto mai wannan sifar, haka kuma wanda ainihin wato ya je bin bashi shi ma ya zamanto yana da rangwame da tausayi, to shi ma wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafe shi, inda manzo Allah ce rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha qatada. Allah ta'ala ya yi rahama da jin kai da ainihin wato rangwame ga mutumin da ya kasance wato mai salon kasuwanci irin na musulunci, sauki wajen siyarwa, sauki wajen saye, da kuma sauki wajen bin bashi. Na daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama kyautata biyan bashi, kar mutum yayi taurin biyan bashi yana da ikon biya, wannan zalunci ne, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace matsulul ganiyyi zulmun, taurin bashin mai halin biya wannan zalunci ne, ba daidai bane. Amma idan kuma mutum ya kasance ya samu wadata, ya samu ikon da zai biya, to yayi kyakkyawan biya, kamar yanda hadisi yazo cikin Bukhari daga Jabir dan Abdullah, yace wata rana nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci, wato wajen lokacin hantsi haka, sai yace kai sallah raka'a biyu mana, sai da tashi ne sallah raka'a biyu, to dama kuma ina bin Annabi sallallahu alaihi wasallam bashi, sai a lokacin ya biya ni kuma yayi min ƙari, ma'ana ya biya ni kuɗin da nake bin sa kuma ya ƙara min wani abu, kenan babu laifi idan ka ci bashi ka samu iko ka biya kuma ka yi kyakkyawan biya ta hanyar yin ƙari ga wanda karanci kuɗin sa, amma wannan ba dole bane dai kenan. Sannan na biyu, ya kasance ba a sanya sharadin sai ka ƙara ba lokacin da ka ci bashi din. Yana daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi kasuwanci, cinikayya, wato daga kafa ga wanda yake mawadaci, idan lokacin biyan bashin sa yayi aka zo aka tarar da shi bashi da ainihin wato ba yi ciniki ba, to a daga masa kafa har zuwa lokacin da za a samu ciniki sai ya biya, da kuma yafiya ga wanda aka zo aka tarar ana bin sa bashi shi kuma aka samu yana cikin matsatsi, yana cikin ainihin wato matsananciyar rayuwa, to ana iya a yafe masa an so ai hakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Huzaifa yana cewa mala'iku wata rana sun karbi ran wani bawan Allah cikin waɗanda suka gabace ku, to sai suke mamakin wannan irin rai da irin yanda mai shi ya samu ta goma shi, suke cewa kai kan me ka aikata wani abu ne na alkhairi, sai ce to ni dai abinda na san na aikata in har akwai wani abu bai wuce na bawa yara na umarni cewa duk lokacin da suka nake bin wani bashi, to in sun zo wajen bin bashi in suka tarar da wanda za a karbi bashin a wajensa ko wanda zai biya bashin, halin kasuwa ta danyi nauyi ba ciniki, amma yana da abin biya sai dai yanzu ba ciniki, to a daga masa kafa zuwa lokacin da kasuwa za ta warware ya biya. Idan kuma an zo wajen wanda ya samu kare tattalin arziki, wato ya kare ba jarin kuma ga kudi ya hau kansa ana bin sa, to shi kuma ku yafe masa ku goge sunansa, la'alla mu ma Allah ta'ala ya yafe mana, dan haka Allah madaukakin sarki ya kuma yafe masa. Na daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama kamewa ga barin ciniki akan ciniki. Idan dan uwanka musulmi ya shiga cikin ciniki yana yi, to kar kai kuma ka zo ka nuna wadata, ka nuna fin karfi, ka nuna kwalamarka da mayataka a fili, ka ture shi ba tare da ya ce ya hakura ba, kai kuma kai karin kudi dan a siyan maka, wannan ba daidai bane. Kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Umar yace la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, yana daga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cinikayya tarkul khilaba, barin yaudara a cikin kasuwanci. Kar ka yaudari kwastomominka, kada kwastomomi su yaudare ka a sako kudade marasa kyau cikin kudade manya a sa su a cikin abin nan sai kawai a ba mutum a haka. Duk wani nau'i na yaudara a kasuwanci to wajibi ne a kasance an kauce masa, saboda hadithin Abdullahi dan Umar wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito na wani sahabi da ya kawo kuka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace in yaje kasuwanci ana yawan yaudarsa ana dukan hancinsa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to daga yanzu duk wanda za ku yi ciniki da shi ka sa masa sharadi, sharadin ka ce masa la khilaba, ya baka abu mai kyau kuma ya maka sauki, kada ya yaudare ka, kada ya cuce ka, kada ya baka abu mara kyau ko kuma ya tsawwala maka ya baka abun fiye da yanda ake sai da shi. Da haka sai zamanto wannan shine salon kasuwanci na wannan sahabi, duk wanda yazo zai kasuwanci da shi sai ce la khilaba. To wannan shine abinda a takaice muka karanta satin da ya wuce. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-bid'u fil buyu'i, mallan yace sai kuma abinda ya shafi bid'o'i a babun kasuwanci. Wa amma ma ahadathahu an-nasu fi hadha al-bab alladhi huwa babul buyu'i min al-bid'i, mallan yace amma game da abinda mutane suka kirkiro na bid'o'i a cikin wannan babi na kasuwanci, fa min zalika, yana daga cikin wannan bid'a tarkul jahili fi suqi yabi'u li nafsi, barin jahili a cikin kasuwa ya zamanto shi yake yin ciniki ya siyar, li nafsihi shi da kansa, wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an, wannan bid'a ce wadda ba a santa ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a samu jahilai su zamanto yan kasuwa wayanda ba su san ainihin halal da haram ba a babin kasuwanci, su zamanto su ne masu rumfuna a kasuwanni, su suke siye su suke siyarwa. Kenan ana bukatar akalla mutum ya zamanto akan abin da yake so yayi, to akalla ya san menene hukuncin Allah akai, kamar yanda Malam Abdurrahman al-Akhdari yace wala yahillahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman Allahi fi, ba daidai bane haram ne mutum ya aikata wani aiki ba tare da ya san menene hukuncin Allah akai ba. Allah ta'ala ya sa ka dan samu jari zaka fara jalabtawa a kasuwa, to abin da ya kamata ka san halal da haram a kasuwanci, ba kawai jarin da samun dan tebur a kasuwa ko kuma samun shago ko rumfa ko ka zama yaron wani ko kuma ka zama yaron kanka ya zamanto ka samu jari da zaka yi kasuwanci. To abin da ya kamata ka bibiyi malamai su gaya ma ya kasuwanci yake a musulunci, menene in an yi shi halal ne a kasuwanci, menene in an yi shi ya haramta a kasuwanci, ta wace hanya riba take shigowa cikin kasuwa cikin harkar cinikayya. Wajibi ne duk dan kasuwa ya san haka, in ba haka ba to kiyaye haram a wajensa zai zama mai wahala, kiyaye halal da haram zai zama mai wahala ga dan kasuwa. To kuma za ka ga galibi abin da ke faruwa kenan a cikin kasuwanni, mutane ga sunan dai ana ta dai hada-hada ana ta kaiwa da komowa, mutane suna ta sinikayya, suna ta siye da siyarwa, amma halal ne irin nau'in kasuwancin da suke yi ko ba halal bane ba su da masani, haka dai suke yi da ka. Kamar yadda za ka ga yanzu kayinayin nan da ake ta magana a kansa, kuma za ka ga ya yawaita a kasuwanni, kuma ba daidai ba ne. Kuma mutane za ka ga wani ma da rumfasa ba ma wai dan awon igiyar ba ne, da rumfasa da komai, amma shi ma yana yin kayinayi. Banda kuma waɗanda su wannan shi ne kantinsu, shi ne shagonsu, kayinayi, bai umalai sa indak. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan cinikin abin da baka da shi, bai umalai sa indak. To za ka kasuwannin mu cike suke da irin waɗannan abubuwan, ga rantsuwa ta ƙarya, ga siyar da abubuwa marasa kyau, ga hada mai kyau da mara kyau, ga abubuwa nan da yawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharrin gurare a bayan ƙasa shine kasuwanni, saboda rantsuwa ta yi yawa ta ƙarya, cin amana, zamba, a cucin ka cuci dan uwanka musulmi a ainihin wato kuma ka zo ka ciyar da iyalanka haram da sauransu. To shi yasa ya zamanto duk wanda zai zama dan kasuwa, to ya zamanto ko kuma itsu abin nan shugabannin kasuwa su samar da wani malami wanda zai zamanto ila a cikin kasuwar yana ba da fatawoyi akan abin da ya shafi kasuwanci, ko kuma ya zamanto mutum ya samu wani malami a gida ya gaya masa, ko kuma duk lokacin da ga wanda ka sani kasuwancin da kake yi wanda yake wannan ka tambayi malamai an ce halal ne, sai kuma ka ji kamar yanzu yanda mutane sun matsu su yi kuɗi, za ka yi ta jin ana ka ga wata hanya ta investment, ka kawo 50,000 ko 10,000, amma duk wata za a baka 10,000. Mutum sai ya kalli 10,000 baya kallon shin halal ne ko haram. Kuma mai alari ya ce kar ka aikata kowane aiki sai ka san meye hukuncin Allah. To sai aka ce ga wani business yanzu ana yi, wani kamfani ya zo, in ka sa naira 50,000 duk wata za a baka 10,000, nan da wata kaza za a yi ana baka 10,000, kuma in ka ga dama za ka iya karɓe 50,000 ɗinka ko kai kaza a baka wani romo. To sai mutane su kasa kallon ko tambayar malamai shin yaya irin wannan kasuwancin ya halatta, kawai mutum shi 10,000 da za a ba shi yake kallo. Ko a ce ga wata sana'a, wani irin ciniki da ake na gwal, ka bada naira 1,000 ka sai kilo ɗaya ko kilo kaza a dinga ta abin nan ake yinsa ta internet. Duk za ka ga abubuwa nan kala-kala, amma saboda mutane idansu ya rufe kuɗi, kowa yake so ya yi ko ta halin kaka, to don haka ba ma a tuntuɓar malamai, kawai mutane harkokinsu suke ta yi, kawai arziki kawai mutum yake nema ko ta ina. To shi yasa kaga kenan ashe wajibi ne duk sana'ar da mutum zai yi san menene halal ko haram a cikinta. In yana so ta yi albarka, in yana so Allah ta'ala ya sanya masa albarka a cikinta, kuma yana so ya haɗu da Allah lafiya. Kowace irin sana'a mutum zai yi, akwai halalci a ciki, akwai haramci a ciki. To shine nan malai yake cewa daga cikin bid'o'in da ba a san su ba a zamanin farko shine barin jahilai su zama 'yan kasuwa. Ba abin da ya sani, bai san halal ba ko haram, kawai kasuwancin sa yake ta yi. Yana ta tara kuɗaɗe a haka, yana ta ciyar da iyalansa a haka, yana ta gina gidaje a haka, yana ta shiga motoci a haka. Ba abin da ya masa zafi, kawai kuɗi gashi nan kasuwanci yake ta yi, sama da shekara 10-20 da yana ta wannan kasuwancin. Bai taɓa tambayar fatawa akan halaccin irin kasuwancin da yake ba. To kaga wannan yana daga cikin bid'ar da ba a santa ba a zamanin farko. Zamanin farko ana samar da yanayi wanda zai zamanto 'yan kasuwa wanda za su, domin yana daga cikin hanyar da Allah maɗaukakin sarki ko addu'a ka ba zai saurara ban kana cin haram. Ko addu'a Allah ta'ala baya amsa addu'a in mutum yana ta'ammuli da haram. Ya ishe ka hadithin nan na 10 da muke karanta a cikin 40 Nawawi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kawo ayoyin da suke nuna wato wajibcin mutum ya dinga tsarkake sana'arsa, ya tsarkake neman sa, ya inganta sana'arsa, ya zamanto kuma halalce zunzurutu, ba ko shubha a ciki ballantana haram. Daga ƙarshe sai ya ambaci, sai ya bada labarin wani mutum ya cika dukkan sharuɗan addu'a, yutilu safara ash'asa agbara, ya muddu yadayhi ila sama'i, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa guziya bil haram. Manzo Allah ce fa anna yustajabu la, duk rukunai da shika-shikan amsa addu'a ya rushe su. Abincinsa haram ne, tufafinsa haram ne, abin duk da kaga ya sha na haram ne, iyalansa ma ya ciyar da su da haram, ta yaya Allah zai amsa masa addu'a? Allah baya amsa addu'ar mutumin da yake ta'ammuli da haram. Ka tara a cikin rumfarka a dinga sauke ma alqur'ani da dalailu da ashafa, duk wannan Allah ba zai sa albarka a ciki ba. Allah ba zai sa albarka ba tunda ta'ammuli kake da haram. Mutum ya je ya karɓo kuɗin banki da ruwa a ciki, a wai da shi zai kasuwanci,
kudin da Allah ta'ala ya tsine masa albarka ya tsine wa wannan masu ta'ammuli da wannan harkar riba albarka amma yanzu idan mutane ya rufe kawai abinda za a yi maka yanzu hikima shine sai a ce interest din dan kadan ne sai a zo har kasuwanni ana bin yan kasuwa da bankuna suna da marketers masu shiga kasuwa sai a ce ai interest din bai 1% ba baka san wannan 1% din sai ya lalata rayuwarka ba duka wai daga cikin abin da za a ja hankalin ka ribar ai ba wani dama an dai ba a ce mata riba sai dai a ce interest din bai 1% ba to kaga ga wani ga sauran bankuna suna karbar 10% ko wani abu mai kama da haka ga wani banki shi yazo ya sassauta ya ce 1% sai mutun ya kalli kankantar shi za ka ga mutun ya karbi kudin banki yazo yana tarukoki ana an sai motoci na sufuri ana ta kaza ana ka bashi shekaru sai ga ya kare ya gina gidaje yayi wa kudin banki ya hau kansa ga ruwan yana nan kuma dama Allah ya zare albarka kuma Allah ya zare kwanciyar hankali da nutsuwa lokacin da Allah zai sa kuma Allah zai waye shi already kudi an yi gine-gine an yi kaza kudi ya lalace ga nauyin bashi an kakkarbe ainihin wato gidajensa da kadarorinsa duk takardun suna hannun banki ga kuma cututtuka hawan jini hawan siga hawan wane ne ga su kuma sun danno ba a taba Allah zauna lafiya wani kuma za a ga sana'a ta sai karama ce amma ya cika ta da hayaniya da rudu shi bai ji daɗi ba shi ba kudin yayi ba kuma ba albarka a ciki ya yake ta dannawa a cikin cikinsa saboda haka bahaushe ma yace zafin nema baya kawo samu ba za ka samu ba sai abin da Allah ya kaddara maka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron Allah ku kyautata nema babu wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikin da Allah ya rubuta mata babu kuma arzikinka ya fi neman ka fiye da yanda ajalin ka yake neman ka kuma shi ya san adireshin ka ya san inda kake amma kai baka san inda yake ba bulayi kawai buge-bugen ka kake ta yi ka buga nan baka can karakito nan wai da arzikin kake nema shi ya san adireshin ka ya san inda kake da lokaci yayin Allah ta'ala ya ce neme ka za ka ga ka haɗe da shi amma mutane sun ki hakuri su tsarkake sana'o'insu har da sana'o'i irin na hannun nan da kake kallon su ma haramci yana nan teloli suna ciki masu aski suna ciki masu adaidaita sahu suna ciki manoma suna ciki makiyaya suna ciki kowanne akwai shedan ba zai bar mutane su zauna lafiya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum kuma yayi rantsuwa yace laqa'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin shedan alwashi yace ce ba zai ba mutane su zauna lafiya ba sai ya hada su da mahallicin su ko gashi na yana ta hada mutane da Allah idan ka mutane wajibi ne duk irin sana'ar da kake komai kankantarta ka tabbatar ka tsaftace ta ka ci halal duk abin da zai zamanto haramci ya shigo ciki kai kokari duk yanda kake jin zakin wannan haram din ka kauce mata ba za ta rufa maka asiri ba kuma asirin ka sai ya tono ko kuma Allah ya maka istidraji in Allah so yake ya kama ka to sai ya ma istidraji ka durfafa harkar ribayin ta kake ta yi harkokin haram a kasuwancinka da algus yi kake ta yi kana ta miss abubuwa kana ta sayarwa bayan Allah kana cutar su kuma kudi yana ta shigowa to shi yasa daga cikin abin da zai gyara kasuwanci ya tsarkake neman mutane shine ilimi ni so nake in zama tailor to ka tambayi shari'a yaya tailor ya kamata ya zama musulunci kawai ya halatta tailor dan shi tela ne kawai shikenan yayi duk yanda ya ga dama a cikin harkar sa ta tela ba Allah a cikin harkokin tela ba shari'ar musulunci akwai a ciki dan mutum mai aski ne shikenan sai ya zo ya dinga yawa mutane fuck yana tara musu suma yana musu aski yana musu hoton kyanwa a kawunan su da sunan kawai shi kudi yake nema wanda yana daga cikin shikashikai da rukunan bude gidan aski shine sai an samu wani lokaci hotunan arna masu wannan askin kala-kala an zo an liƙe an samu wasu manya-manyan sufiku da kayan kida an zo a abun nan shi ma mai askin ya zama baba ya danne ya tattake wandansa ya tara kosu ma ya tsuke abun nan dinsa wannan yana daga cikin shikashikai duk inda ka je gidan aski sai ka ga irin waɗannan da haka sai mutane suka dauka wannan ma ba wasu ruwan shari'a a ciki to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa. Wannan na bada misali ne, kowace irin sana'a za ga akwai. In ka koma abin da ya shafi ومن ذلك ترك الجاهل في السوق يبيع لنفسه نادغا cikin bid'a wanda ba a san shi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da magabata na kware shine barin jahilai a cikin kasuwa su dinga kasuwanci wannan bid'a ne kuma da hukumomin mu suna damuwa da addinin musulunci su za su san yanda za su tsarkakewa mutane neman su tsarkakewa mutane halal zamanto mutane suna cin halal taimakawa mutane duk wani kasuwanci da shi ya ci karo da shari'a gwamnati ta shigo ta yi kokarin hana shi a samar da masallatai da abin nan a samar da malamai waɗanda kawai suna zaune masu ba wa ƴan kasuwa fatawoyi ne akan harkokin kasuwanci wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an dan haka barin jahilai su dinga kasuwanci a cikin kasuwanni wannan bid'a ce kuma muharrama ijma'an wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa kana umar radiyallahu anhu yadribu bid-darra man yata'ata dhalika wa huwa jahilun sayyidina umar dan khattab ya kasance kasuwa yake shiga ya kasance yana duka bid-darra da sanda ko da bulala ya zane duk wanda ya ganshi yana siye da siyarwa ainihin wa huwa jahilun jahili ne bai san kasuwancin ba bai san halal ba bai san haram ba kuma gashi a kasuwa in suka ci karo suka yi arba da sayyidina umar zai ji jiki dukan sai yake ya zaribu bi darra yana duka da kwagiri ko sanda man ya ta'ata zalika ga duk wanda yake siye da siyarwa ainihin wa huwa jahilun alhalin jahili ne bai san halal da haram to haka ya kamata kowane bangare a samar da irin wannan dan idan mutane suna ta'ammuli da haram wallahi tallahi sun kulla fada da Allah kuma ba za su zauna lafiya karka dauka matsalolin mu suna da yawa ta kowace bangare sai ga inda zaka samu sa'ida ka ji dadin rayuwa babu kuma karka dauka wani ne kawai da ni da kai da sauran mutane kowa yana ciki to matukar zai zamanto tufafin da zaka sa ka bi Allah da shi haram abincin da kake ci ba fiyo halal kake ci ba to kaga ai da matsala na farko ma addu'o'i in an shiga bala'i ba addu'a ake yi a koma zuwa ga Allah ba to addu'ar ma Allah baya karɓar ta mai cin haram kuma za ga sai Allah ya yi ta jarabta ka in ka ce za ka bi Allah wani lokaci za ga 'yan kasuwa 'yan tsirari da suke kamanta gaskiya sai ga wani lokaci suna ta shi samun ibtila'o'i sai mutum ya jure ya dage ya kafe sannan daga baya kuma zai ji daɗi amma za ga 'yan cuwa-cuwan masu algus masu kaza za ka gansu ana ta harkoki ana ta hada-hada shi kuma wannan da yake kokarin kamanta bin Allah a harkar kasuwancinsa to sai ga shi kuma yana ta samun matsala jarabawa ce Allah ya ga da gaske yake ko kuma kawai dai shi ma dai da wasa yake haka in mutum ya ce zai yi a daidaita sahu misali ya ce kuma yana so ya tsabtace ya yi yanda ba zai dinga cakuɗa maza da mata wani lokaci sai ga kuma sai wani bai haɗa balance ba jarabawa ce wa min zalika yana daga cikin ainihin wato bid'a tawkilul jahili fil bai'i wakilta jahili a wajen ciniki kai ka zama jahili a matsayinka na kai ne mai sai da kaya ka jahilci shari'ar musulunci game da akalla ba ci akai sai ka zama hamshakin malami ba game da irin kasuwancin da kake ka sa halal da haram ai yana daga cikin wajibi yanzu ba wajibi bane kai ba mai ba shagon aski ka bude ba wajibi bane ka san me wani irin aski ne ya halata wani irin aski ne bai halata ba tunda kai ba aski kake ba wajibi bane akan ka tunda kai ba auna kake ba ka san menene ta dififiya ake rage mudu ya ne menene yake shigowa na haramci a babun auna tunda kai ba harkokin sai da dabbobi kake ba kanan haka ba za ka matsakanka sai ka san yaya haram take shigowa a babin sai da dabbobi ba a'a kai sana'aka prohibition ka bude to ka sanya ake yin ka prohibition ya halal da haram take a prohibition in za a fitar da zakkar prohibition ya ake yi a kila kai safara kake zuwa ka je wani guri ka saro kaya ka kawo to yaya ka'idar musulunci tace ai a kila ke kosai kike soyawa a kofar gida ko a cikin gida ake zuwa ana siya halal da haram za ta iya shigowa ciki ki sanya ya zaki dinga sai da kosan ki haramci bai shigo ciki ba a waina kike siyarwa yaya zaki sai da waina haram bata shigo ciki ba to saboda haka sai zamanto yana cikin bid'a bayan mutun ya dinga shiga ya shiga kasuwa ya zabi wani nau'in kasuwanci kuma ya shiga da ka ba tare da ya san hukuncin Allah a ciki ba wannan dama bid'a ne to kuma misali kila wani ka zo ka bude wa shago to daga cikin abin da za ka ga masa ina so in bude ma shago amma abin da nake so da kai ka je wajen malam wane ya gaya ma yaya halal da haram take a wannan kasuwancin sai ka je ka kun gama ka fahimci yanda za mu samu mu yi kasuwancin nan kai ka samu ni in samu haramci bai shigo ciki ba sannan sai yanzu ba kudi na bude ba amma ba daidai bane kawai shikenan an ce maka wannan yaran yana kamantawa yana kaza kaza wannan dai ne daga cikin abin da ake nema to ya san yanda haram kada ya shigo da haram ya lalata muku harkoki akwai wani da aka taba bani labari aka ce mai gidansa yana bashi kaya ya tafi wani gari ya siyar ashe da yaje garin ya tarar da wasu su kuma suna yin irin wannan algustin su abu mai kyau sai a dan zuba shi kadan sai ai mai yawa mara kyau da shi da aka dawo aka bawo mai gidan labari fito yaron nan da ka tura fa ga irin kasuwancin da yake ya shiga wannan harkar sai da ainihin wato kaya mara kyau ya shiga cikin harkokin irin wannan mutanen marasa tsoron Allah masu wannan kaga kiran sai yace naji an ce mun kana kaza kaza duk ranar da naji na hana wannan kuma duk ran da naji ko na kawo ziyara nazo naga irin wannan kayan banzan to mun rabu kenan zan kwaci jari su saboda haka yanzu sai mutun yana da imani ingantacce zai iya kaucewa haram saboda ta kowace kusurwa ga tana tana ta lekowa ana ta kwadaitar da mutane ana ta jan hankalin mutane ta hanyar da za su yi kuɗi cikin sauki kuma amma hanya ce wanda za ka ganta akwai ƙura a cikinta to wanda za ka wakilta shi ya zama ɗan kasuwa ko zai dinga yi maka kasuwanci to shi ma ya zama to malami ne aƙalla ya san ilimi yana da ilimin ainihin wato shari'a game da wannan harkokin da za ku yi da shi ila mudaraba za ku yi da shi wanda za ku yi mudaraba da shi misali kai kuɗi ne da kai shi kuma yana da lokaci sai ka ce to wane naga kana zaune baka komai ni kuma ina da wasu ƴan kudade na ni kuma bana wani abu da su to maimakon zaman sa haka kai kuma maimakon zaman ka haka ka zo mu yi mudaraba mudaraba shine zan baka kudi ko kuma mu yi qirat zan baka wannan kudin mu bude ai harka iri kaza shi yasa ka'idar musulunci irin wannan in mutum ya baka kudi saboda ka san abin duk komai musulunci ba abin da ya bari in ya baka kudi yace amma fa bana san a sai kaya iri kaza bana san a sai kaya iri kaza bana san a sai kaya iri kaza to irin wannan kudin in ya lalace kuma aka duba aka ga ba ganganci kai ba kuma baka ketare baka yi ta'addanci ba ma'ana baka yi abin da yace kar ai da kudin sa to yanzu shi zai runguma asara Allah ta'ala ne ya jarabce ku kuku duka kai ka rasa dan abin da zaka ci abinci shi kuma ya rasa jarinsa sai a hakura haka amma idan yace ba na so ai kayan gwari da kudina sai wani yazo yayi maka roman baka ya gaya ma ai yanzu kwandon tumatir yana kaza kadan ka je kauye nan kana zuwa nan kwanar da wake in ka siyo kwando 20 ko kwando 200 in ka zo nan akalla zaka samu 20,000 dubu ka kawai ka kwadaitu ka manta yace kar ka siyo maka kayan gwari da kudin sa sai ka je ka siyo kuma sai kai gwari an fahimta daujin da kayi gwari yanzu kai gwari ba ruwansa kaga duk wannan ka'idar musulunci ta shimfiɗa ta shi kansa wakilcin akwai tsarin yanda ake wakilci a musulunci idan ba shi zai sai da kayan ba yazo sa ka a shago to kai wakilin sa ne to ka san yanda ake wakilci a musulunci kasuwancin ka san yanda haram ba za ta shigo cikinsa ba to sai an yi wannan sannan don haka yana daga cikin bid'a ka samu yaran shago ko wanda kuke harkokinku da su kuma ban san shari'ar musulunci ba game da wannan abin da kuke yi yake cewa wa huwa bid'atun muharramatun li'annahu la ya'rifu ma yajuzu wa ma yumna'u domin shi wanda ka wakilta din a harkar kasuwanci ko saye da siyarwar wanda yake jahili ne to kaga bai san me yake halatta ba wa ma yumna kuma wanne abu ne aka haramta shi rudin da zai samu kenan dauka zai kawo duk wata harka da za a buga ta a jujjuyo kudin ku a samu riba kawai zai dauka ta halatta ya dauka gwanan cewa shine yanda zaka murgina kudin 10,000 ta zama 15 ko 20 ba tare da duba ta ina za ta zama 15 ko 20 din ba to kaga akwai matsala ya zamanto ya kware ya san yanda zai juya gashi yana da amana sannan ya san yanda zai juya 10 ta zama 15 kuma ba tare da shari'a ta ce haram ba kenan kawai abin da ake bukata kenan wala yajuzu tahawulu bi hududillahi wa shara'ihi ba daidai bane baya halatta yin lakwalako da sakaci da wulakanta iyakokin Allah da shari'arsa ka duba ba wani littafi wanda yake na ibada da malamai suka rubuta sai sun yi babun filbuyo babun kasuwanci saboda muhimmancinsa harkar saye da sayarwa tana da muhimmanci ba harka bace ta shahada kawai mutum ya girgire ya danna ciki duk littafai da ka sani littafan hadisi ne littafan fiqh da malamai suka rubuta in ku ka duba littafan fiqh yana daga cikin babun da yafi kowane babu yawa yana daga cikin babuka masu yawa saboda dalla-dalla wai diddan a inganta maka rayuwarka kanka ta haram nau'o'in kasuwancin didda bai halatta ba sai malamai sun zayyana ma shi baya halatta ai ciniki iri kaza haramun ne ciniki iri kaza akwai garari a ciki kar ayi shi ciniki iri kaza ya nuna akwai cuta da kwara a ciki kar ayi shi ciniki iri kaza duk sai an yi ma bayani in ka dauki iziya akwai in ka dauki risala kai sama haka in hadisan nan ka dauko in ka dauko mudatul ahkam bulugul maram ka danna su ba haka kowanne sai ka samu kitabul buyu ko babul buyu babun kasuwanci da haka ba daidai bane a dinga wulakanta iyakokin Allah mutum kawai ya danna cikin abu da ka ya dinga taka dokar Allah cikin jahilci ba daidai bane mutum ya dinga wasa yana matsayinsa na musulmi yayi alwala yayi sallah kila ma ya samu kuɗi yana zuwa aikin haji amma yana taka shari'ar Allah madaukakin sarki game da harkar da yake neman abinci akai kar ka dauka sai kasuwanci kawai duk wani abu da zai zamanto hanya ce da zaka tsururuci wani kuɗi ko ka tsururuci abin da zaka rayu da shi to shari'a tana da ta cewa akai ba ce akai kawai dan kaza ne kaje kawai kai yanda kaga dama ko yanda kaga kowa yana yi kai ma kai haka ko da kana da sha'awar irin sana'a iri kaza sai kaga kuma gaskiyar magana a yanda take a ilmance kaji akwai kurakurai a cikin ta to kai in ka zo yin irin ta sai ka tsarkake wannan kurakuran sai kai mai kyau wa fi sharhi al-mufida wa yajibu ala kulli man qadara ala at-takallumi fi 'azlihi min dhalika an yatakallam yazo cikin littafin sharhi al-mufida yace wajibi ne ala kulli man qadara ga duk wanda yake da iko ala at-takallumi akan yin magana fi 'azlihi akan tuba wannan kurman wakilin jahilin wakilin da aka sashi yana siye da siyarwa amma jahili ne bai san shari'a ba to in akwai wanda yake yana da iko da zai magana a cire shi daga wannan wakilcin to wajibi ne yayi magana min dhalika an yatakallam wajibi ne yayi magana an fahimta kaga kenan ka duba yanda malam ya sake yin wata magana anan in ga wani wanda an ga yana kasuwanci da kayyake yana ta gwamutsa abubuwa yana cin halal da haram yana cin riba yana kaza to inda za a dakatar da shi kasuwancin nan a cikin kasuwa a dakatar da shi an taimake shi a yi kokarin ko kuma a zaunar da shi a ilmantar da shi a nuna masa kaza kaza da yake yi ba daidai bane haram ne a kasuwanci ومن ذلك قعود الرجال في البيوت وخروج النساء الى الاسواق na daga cikin bid'o'in da babu su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarei shine maza su yi zaman su a gida wa khurujin nisa mata su dinga fita ila al-aswaq zuwa kasuwanni shi mujin yana gida kawai matarsa ce take zuwa ta cefa ne ita take zuwa ta shopping a kasuwa in sallah tayi da ita ce take diban yara ta tantance ta je ta siyo musu kayan sallah ta siyo musu takalma ta siyo musu kaza duk wannan an dauka wayewa ne an dauka wannan abun wani abu ne wanda yake na burgewa da nuna cewa kai wayayye ne kai baka san cinkoso baka san tura dan haka ita ka je ka tura ta kattizi ta matsi ta ba komai saboda tsabar rashin kishi ka tura ta cikin kasuwa tayi ta gwamu tsaitsayiniya tayi ta gwamu numfashi da maza tayi ta ainihin tayi ana albarka tana kaza da maza kai kana zauna a gida kai ba za ka iya wannan hayaniyar ba ita ce ya hayaniya ka tura ta wannan bid'a ne ko za ga ana ta yi musamman ma'aikata da yan boko sun fi yin haka kawai ya dauki albashinsa zai zo kawai ya ce to taimai lissafi in ta zo da list za a sai kaza za a sai kaza kawai sai ya ware kudin ya bata kawai ta shiga kasuwa ita da kanta in lokacin sallah ya zo irin sallar karamar sallah ko babbar sallah sai silis ga za a siya wa yara kaza za a yi kaza za a yi kaza kawai sai tattara kudin kawai sai ya mika mata shi yana zaune a gida Shehu Usman dan Fodiyo yace na daga cikin bid'a a babun kasuwanci ko udur rijal fil buyuti maza su yi zaman su a cikin gidaje wa khurujin nisa ya zama mata su ne suke fita ilal aswaqi zuwa kasuwanni yuzahimna rijal suna turmutsetseniya da gwamutsetseniya da maza wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an malai yace wannan bid'a ce kuma bid'ar ma haramtacciya malamai sun yi ijma'i akan haka wa tashabbuhun aidan bil faranj sannan wannan kamanceceniya ne da turawa da aka kaddi za ka al'adun su ne yawanci ake dauka kamanceceniya ne da turawa tashabbuhun aidan bil faranj kamanceceniya ne da wanda ba musulmi ba turawa wa qad mana'a shar'u tashabbuha bihim kuma gashi haqiqa shari'a ta yi hani ga barin kamanceceniya da su wanda ba musulmi ba shari'a ta hana kai kama da su man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum manzo Allah yace duk wanda ya kama da mutane yana cikin su ranar tashi alkiyama da su zai tashi ko kaga ana yi duk abin da za a siya ta gaya ma ka je kasuwa ka siyo mata masu dan sauki sauki shine wanda zai tafi da ita supermarket gashi gata ta dinga nuna me take so a dauko a siyo a giya to wannan mai dan dama dama kenan shi ma dai za ka ga wani ya kura mata ido wani yana kallanta ta gefen ido wani duk dai ka kai matarka dai a kalle ma ita to wannan mai dan sauki sauki kenan wanda shi gashi dai gata alal akalla zai ga abin da dan sauki amma mace tana zauna a gidanta ta fadi irin wanda take so a ji a siyo mata shine daidai wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa yanbaghi lahu ya kamata ga shi musulmi idza kana li ahlihi hajatun idan iyalansa suna da wata bukata min shira'i thawbin nasiyan tufafi aw huliyin ko siyan kayan kwalliya aw gairihima ko wani su anyata walla zalika bi nafsihi ya jibunci siyo musu wannan kayan shi da kansa in kana fihi ahliyatun li zalika in yana da ahaliya dacewa a cikin haka ma'ana ya san kan kayan in kuma yana ganin su ne suka fi sanin kan kayan su to kaga irin wannan akwai darura ta yi shiga ta musulunci aje inda ba turmutsetseniya ba ture-ture sai ta nuna irin wanda take so a siyo in kuma akwai wanda yake yana da ahaliya yana da masaniya to shi sai ya sa ya kawo masa kamar yanzu misali tana son atamfa kowa in akwai wani dan kasuwa da ka sani zai gaya masa irin kalolin atamfofin yanzu ma ga waya wani lokaci su suna son kayan da su za ga wani lokaci a wajen wata suke gani in suka gani sai ba su sha'awa su ci a siyo musu irinsa ko irinsa suke so sai a dauka a waya sai a nuna wani dan kasuwa ce da Allah irin wannan kayan muke so ka kawo mana kamar kala biyu ko kala uku ina so zan siya wa iyalaina sai a kawo ta zabi irin wanda take so a ciki sai ka biya kuɗi in kai ba ka da masaniya akan wannan abu in ku kana da ido kana da masaniya to shikenan da me take so ta fada maka kai ne kake da haƙƙin ka je kasuwa kai turmutsetseniya da maza ɗan uwanka ka siyo mata aw man yaqumu maqamahu bidhalika ala lisan alilm ko kuma wanda zai iya tsayawa a matsayin sa yaje ya siyo wa ita ainihin matar tasa ko iyalansa amma fa akan harshe irin na ilimi duk wanda zai zama ba kai din ba to ya zaman to ya san halal da haram a inda zai je siyayya wa huwa ma'lumun wannan kuma abu ne sananne wala yumkinuhunna min alkhuruj albattata Ibn al-Hajj yace baya dacewa baro wala yumkinuhunna min al-khuruj baya yuwa abassu su fita albatata kwata-kwata zuwa kasuwa li hadhihi al-ashiya saboda irin waɗannan abubuwan zuwa kasuwa yawanci zaka ga wata ma ita ce yar kasuwa kawai ta zama haka duk wata harka ta sayayya ita take zuwa kasuwa wata kusan kullun zai ta je kasuwa wata duk sati zai ta je kasuwa wata kuma mijinta dan boko ne duk karshen wata in ya dauki albashi yazo ya bata za ta je kasuwa ta yi sayayya kuma an dauka wannan shine wayewa shine kai kuma irin wannan mijin su ma mata suke so wayayye kenan ba wanda zai zauna da ita a gida ya je ya siyo ya kawo mata ba wannan ba gidaje ne bai san inda rayuwa an canza irin wannan rayuwar yanzu rayuwar da ake yayi shine ka ba matarka kuɗi ta je ta yi shopping da kanta ka bata ta je Sahad store ko ta je Sadaraki ko ta je Jifato ko ta je Country Mall ko ta je kaza ko ta je kaza ta je ta yi siyayya ta da kanta an fahimta
iz inna zalika yufdi ila al munkar domin kyala mata su dinga shiga cikin kasuwanni suna tura tura da gwamutsetseniya da maza da cene na ce wajen ciniki da maza wannan yakan bayu ilal munkari zuwa ga munkari albayyin bayyananne alladhi yaf'aluhu alkathiru min gunna jiharan wanda da yawa daga cikin mata suna yi kuma a fili an sani da je ta hira da a sa mata kujera ta hira da mutumin wanda ta je siyayya wajen sa dan kasuwa sun sani kujera za a sa mata sosai ta baje sosai a kawo mata lemo ma ta sha a gaban mijin da ba nata ba a tattauna ai ta hira haba alaji haba alaji ni fa customer ce ai ta hira ana wasa ana dariya kila ya dan fi mijinta kuzari ma duk ita ta abu ne ko kuma shi yana ganin wannan mata ta wafi matarsa ta gida munkari zai iya shiga ba annaba bane mutane fa ba mala'iku bane wannan tsabar rashin kishi ne so ake kai kishin iyalinka kullun ka dinga saka ya su kana koyi shine kishin mu kuma yanzu yana daga cikin kauyanci ka zama haka kawai ka bata yancin ta kawai wani lokaci ma ka bata izini ba kawai in fita ta kama ta tafi dama jamulok ne kana da mukullin ka tana da nata kawai in ka zo ka dan murza ka ji ya ta fito bata nan kawai ka murda ka shiga kawai ko baya faruwa ne na ga kaman ana dan mamaki ne ai a ani fi julusihinna indal bazzazin wassawagin wa ghairihima mala yace kaman yanda ka sani mata suna aikata munkari mai yawan gaske a bayyane wajen zaman da suke yi indal bazzazin a wajen masu sayar da tufafi shine al bazzaz yan masu sayar da atamfofi masu sayar da material masu sayar da lace masu sayar da kaza masu irin kayayyakin su kai ina kishi mata ka ta tafi sayan brazia yana kallanta kawai na wannan za ta yi miki size nawa kike sawa ko ta je siyan pant kuma duk za ka ga masu wannan sana'o'in ba mata to ka kai ya kamata ta gaya ma namba nawa sai ka je ka siyo mata pant ɗinta kawai in ka je ka ce a baka pant a fito ma da su irin kalar da kake so da quality da kake so da number sai a baka ka kawo amma duk in ka kalli wayannan kayayyakin duk mata ne suke siyo kayansu kuma masu sayarwa ba maza ba ne ko in ya daga wata bure zai ce a wannan wannan irin wannan za ta yi miki ya haka yin san zai mata za ta yi mata ballantana kayan shafa shafa kayan mayamaye da kayan hoda da waye da waye duk za ka su ma duk su suke sayarwa da haka mata suna karafkiya a wannan wurare shi yasa sai wanda Allah ta'ala ya tsare wata ba ta dama wata already ba kamun kai wata tana zuwa a hotiran dama mayafi ne kawai ya ta sauke shi kawai duk kirjinta abu da haka tana wannan fada komun mi komun wannan ta sha jan baki dama za su je irin wannan wurare ya sun yi kwalliya kamar za su gidan biki ta sha jan baki da eyeshadow da eyeliner ana ta wurga maka ido shi ma na cin hanci ne wanda ka yi ragi yanda ya kamata
amin amin
wasawagira da kuma masu ainihin wato asawagin masu kera ainihin zinare ko azurfa za ka ga nan ma wajen zuwan mata ne a narka mai da shi zobe ko a mai da shi dan kunna ko a marka a narka ta a canza mata design ko a yi mata kaza a yi mata kaza zuwa ake ai zaman dirshin a gurin ai ta hira da mai wannan sana'o'in wata duk labarin gidanta ma ita kwashe ta gaya masa kai ka ce mijinta ne zama take sosai ta saki jiki su ta hira su daga nan wani lokaci ake meeting point daga nan wani lokaci wata take faɗar irin matsalar da mijinta yake bata ko irin matsalolin da take samu shi kuma yana nan yana jin inda take da weakness yana ganin ta ina zai farauce ta shedan kuma dama yana nan yana ta kai yana ta wulgawa yana ta kaiwa yana komowa fa innaha tunajihi wa tubasithu wa ghairi zalik za ka ga fa innaha ita wannan mata zaga tunajihi tana ganawa da shi shi kadai ya san me suke tattaunawa tunda shi kadai ne daga shi sai ita a cikin shagwa ya ga munajati suke yi
munajati suke yi shi kadan ya san me suke fada wani lokaci ma wani customer yazo sai ayi shiru kuma su ci gaba da sallame shi kuma sai a zo a ci gaba wata sai ta yi awa uku a shagon mutum awa uku wato ba su duhu tana shimfuda masa tana sakan masa fuska ana neman ragi wa gairi zalika da wannan haka mimma ya ka'u bainahunna daga irin abin da ke faruwa bainahunna a tsakankanin su mata din wa rubbama kana zalika sababan ila wuqu'il fahishatil kubra wanda sau da yawa hakan yakan bayu zuwa ga fadawa alfasha babba wallahi wani daga nan shikenan kawai zai abuna sai ta yaudari mijin ta ce za ta je guri kaza kawai sun yi meeting point da wannan musamman in mijin mai karamin karfi ne ita kuma ta zo ta ga shago cike da kaya mutum kaman ruwansa ake yi daga sama illesi ne ta kallu na 80,000 ga sanan kusan duk su ne cikin shagon gashi ya sha galila tana ta kalli ga hula mallan ya kai ta wajen alan guburo an wanke ta tana ta kalli yile shi kuma mujin nata miskinan za mata raba ne to za ga duk wayannan abubuwan ga sanan dan haka sai ga alfasha tana ta kulluwa mata suna ta kulla alaƙoƙi da wasu kai kana zauna kawai sahorami kana zauna a gida kana ganin ai yanci ne ai wani ci gaba ne wayewa ne kawai ta je kasuwa ta kai baka da lokaci kawai ta je kasuwa ta doce su ta yi siyayya ta je tana da kawaye abokai da yawa su zo su yi tuban da wannan a zo ai ta chat yanzu ga dama ga gidan shi dan ba kyaure yanzu su Facebook din nan su wane ne su ai ga sunan kawai ta zo bayan wancan hirar bata isa ba kuma wani lokaci shi kuma mijin duk yana kallon wani lokaci ma an aka samu sabon design suna chatting da shi ta WhatsApp shi mai shagon sai ya dinga tuturo mata tana kallo suna ta abun nan din su maimakon ya zama da mijin ake yin wannan ala tara ila qaulihi alayhi salatu wassalam mala yace kai mai irin wannan gangancin ka dinga barin matarka tana karafkiya cikin kasuwa tana zuwa tana hulɗa da maza baka kallo zuwa fadin Allah fadin Annabi alaihi salatu wasalam ba'idu baina anfasir rijal wa anfasin nisa ku nesanta tsakanin numfar fashin maza da numfar fashin mata shedan yana amfani da wannan gaba sosai maza su je can su harkokin su mata su harkokin su ku nesanta tsakanin numfashin mace da namiji in numfashin nan suna gwamutsuwa suna shiga cikin juna akwai fitina shine ma'ana ba'idu baina anfasir rijal wa anfasin nisa nabi sallallahu alaihi wasallam yace ku nisanta tsakanin numfarfashin maza da numfarfashin mata wannan hadisin sahibu ainin kashful khafa ya ciro wannan magana ya ciro wannan hadisi daga alqari yace annahu ghayru sabit yace ko da yake wannan hadisin bai tabbata ba wannan hadisin ghayru sabit bai tabbata ba to akwai wani hadisin nabi wa ma warada da kuma abinda yazo na hadisi annahu cewa law kana irqun min almar'ati bil mashriq wa irqun min arrijali bil maghrib la hanna kullu wahidin minhum li sahibihi wai saboda irin hadari da kuma irin alaka mai karfi dake tsakanin namiji da mace wannan hadithin yace inda za a ce wato jini ko kuma jijiyar namiji a kaita gabas a dauko jijiyar mace a kaita yamma jijiyoyin su kawai ajiye wannan a can ajiye wannan hadithin yace la hanna kullu wahidin minhum li sahibi da kowanne ɗaya daga cikin jijiyoyin nan sai ya dinga shauki da begen haduwa da dan uwansa Allah ta'ala ya sanya wasu sinadarai da ke cikin jikin namiji da mace take bukata namiji shi kuma ya ko wasu sinadarai a jikin mace da yake bukata Allah ya riga ya wannan hadin shi sa kullun shari'a take so in dai ba ta hanyar auratayya ko wata hulɗa ta halal ba a ba aka araba kar a bari a dinga wannan kara kai nan akwai matsala shedan zai dinga yawunsa zai tsinke zai dinga kaiwa yana komawa zai dinga wulgawa abubuwan duk da baka tsammani za su iya faruwa kar ka ba wa kanka garanti ka dinga ganin kai na Allah ne akwai wayanda suke sun kai ka ko sun fika da shedan ya kai su ya baro da suka yi sassauci suka yi sakaci da irin wannan dokokin na Allah saboda ka dinga nesa nesa ka dinga baina da su matakka kawai ita aka ce ku dinga wannan hulɗar da ita ta kudda kut wani yanda yake sakin fuska yana fara'a ana dariya ana raha da matar da ba ta saba harkar kasuwanci wallahi baya yi da iyalansa a gida wallahi in yaje gida malam fuskar na abusan kam darira mata isa da gani ba amma kaga nan customer ta zo yana tawangale baki ya siya mata kaza a siyo mata nama a siyo kaza a yi kaza a bata kudin mota a yi mata kaza ka duba irin alakar da ke tsakanin namiji da mace inda za a ce mace tana gabashin duniya namiji yana yamma to da kowanne sai ya dinga shauki da begen sa hadu kowa yana son ya hadu da dan uwansa to duk baka gane wannan karatun baka saki mata ka tafi kasuwa ta shiga nan ta shiga nan ta fita nan ta shiga nan akwai wanda ta taba tambaya ta tace wallahi akwai randa turmutsutsu irin na karam na sallan nan da ake zuwa tace akwai randa budurwa ce tace da ta dawo sai da ta yi wanka saboda inda maza suke matsa ta kawai wani ma intentionally tace wallahi kawai ta ji jikin namiji sosai a jikinta kuma duk da sunan zaba azhama cinkoso ne irin na hidimar sallah ni take tambaya wannan sosai zai ta ji kawai namiji yazo ya manne ta sosai ta kamar matarsa akwai wanda su kuma irin wannan dama suke nema su kuma su je su biya bukatunsu a haka to duk wannan fitintunin suna nan to shi sa wannan karatun da kake kallon sa yana da wajihi kwarai da gaske so dole ka zaman to mai kishi in ba ka kishi manzo Allah ya ce da yusu ba zai shiga aljanna ba la yadkhulul jannata da yusu shine wanda baya kishin iyalinsa kowa kyalewa yake magana da iyalinsa kowa kyalewa yake su mu'amala da iyalansa shi ba shi da wani baya zafafawa shi social ne kawai social ne ba wani takurawa wayannan hadithan guda biyu duk akwai maganganu a cikin isnadin su wancan na farkon bai inganta ba shi kuma na biyin shi ma sahibu kashful khafa na ajluni yake cewa wannan hadithin na ba'idu baina anfasir rijal wan nisa alqari ya ce gairu sabit hadisi ne da bai tabbata ba wa inna ma zakarahu ibnul hajj fil madkhal ibnul hajj ne kawai ya kawo wannan hadisin a cikin madkhal fi salatil eidain wa zakarahu ibn jama'a fi mansikihi wato ibnu jama'a shi ma ya kawo shi a cikin mansik wato manasik nasa fi dawafin nisa min gairi sanadin shi ma sai ya kawo shi haka babu wani isnadi a cikin fasalin fi khurujil imam ila salatil eidain ainin wato ibn al-hajj al-madkhal da haka da wannan suka kafa hujjar cewa ba'i ibadin nisa min al-baiti fi dawafi mukhafatati ikhtilatihin bil rijal wai ko a dakin ka'aba wajen dawafi a nesan ta tsakanin maza da mata dan tsoran cakude ɗene su da maza in kanu in akwai matan mazan ko in akwai mata har a wajen dawafi to kar a bari su dinga cakudewa wa huwa laysa bihadithin wannan dai ba hadisi bane kama qalal qari wallahu a'lam sanna hadisi nabi law kana irqun min almar'ati bil mashriq wa irqun min arrijali bil maghrib la anna kulli wahidin minhuma li sahibihi shima ibn alhajj ne ka wannan hadisin a cikin madkhal ababu khurujin nisa qala yace law kana irqun sai ka wannan hadisin shima dai doctor mansur sokoto yake cewa shima gaskiya a cikin maraji dake hannunsa wayanda suka dudduba bai samu wannan hadisin ko a ina malai samu shi ba وتبدو عليه علامات الوضع كودك علامومن حديثن na ƙarya ne ma suna bayyana akan hadisin wallahu a'lam haka hadisi ne wanda malai ya kawo amma koda baka dogara da waɗannan hadisan ba ka san akwai hadari da garari haduwar maza da mata malai yake cewa au kama qala kayfa bil mubasharati wal kalam wal mizah wannan fa an ce ma inda namiji yana gabas mace tana yamma kowa zai dinga bege da shaukin sa hadu a cikin su biyin to sai yace kaifa bil mubashara to ina ga in suna mu'amala suna cudanya suna kallon juna ga shigar da matan nan suke yi kowa ya sani wal kalam to taya in kuma zantuttuka suna giftawa tsakanin su wal mizah ballantana kuma irin zolaya da kakaci yana faruwa tsakanin su haba mai sunan babana haka ba za ka ji wai tana fada wai haba mai sunan babanta ba za ka ana yin irin wannan to ina ga ana cudanya magana tana gudana tsakani ta yi tsawo kuma wal mizah wani lokaci ma har da ainihin wato barkwanci da raha da zolaya ta dinga shigowa
fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ala adamil haya'i min adh-dhunub yace kai inna lillahi wa inna ilayhi raji'un akan rashin kunyar mutane na aikata zunubi an san ba daidai bane zunubi amma mutane yanzu su mai da shi ado zunubi mutane su mai da shi ado thumma qala ba'da kalamin sannan bayan doguwar magana sai yace wa hadhihi al-mafasid kulluha wadannan barnace barnace dukkanin su hasilatun duk sun samu ne fi khurujihinna wato akan fitar su matan ala taqdiri ilmihinna wannan ban ma suna da ilimin kasuwancin kenan ma'ana koda mace tana da ilimi game da kasuwanci ta san halatta san haram to cakuduwata da shigar ta kasuwa wajen mu'amalarta da maza akwai matsala sai malaiki ta to wannan fa ana magana ga wadda take tana da ilimin kasuwancin fitarta an ce yana da matsala bi ahkami shar'i ga wadda take ala taqdirim ilmihinna bi ahkami shar'i in an kaddara suna da ilimin shari'a ilimin hukunce-hukuncen shari'a mimma ya ta'atainahu cikin abin da suke yi min albai'i washira'i na saye da siyarwa wa sarfi da kuma canji abin da ya shafi harkar wafa wa kayfiyati hukmin riba ka kaddara ma ta san hukunce-hukuncen riba in an yi ciniki iri kaza riba ta shigo ciki wa gairi zalika da wannan haka to wannan in ma mace tana da wannan ilimin to fa kayfa tahkumu unna ma'al jahl bi zalika kulli to wani irin hukunci zaka yi musu kuma in aka ce ga cuɗanya tsakanin maza da mata ga hira da suke tsakanin mijin da ba nata ba ga wasa da suke yi da zolayar juna a lokacin da ake kasuwancin sannan kuma ma bata san halar da haram ba a cikin kasuwancin kaga haram biyu ke bal aktharur rijali la ya'lamu zalika yawan maza ma ba su san harkar kasuwanci ba ballantana mata da ba harkar su bace da ba mafi yawan maza an ka tara masu kasuwancin suwa ba kowa bane ya san halar da haram a kasuwancin to ballanta na mace to sannan kuma ga wancan hadarin wa qad warada fil hadith ya zo a cikin hadisi al-ghiratu min al-iman kishi imani au kama kala ko kuma kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yace kishin nan da kake kallon sa wallahi kishin nan imani ne wannan hadisin imam Dailami ya ruwaito shi daga Abi Sa'id marfu'an وفي الغيرة أحاديث صحيحة كثيرة صحيحة منها واتو ينا دك واتو أتكين مغانر كيشي متين يذومي كيشي يالنسا أكوي حديثي ما ستارن يوا إنغان تتو دك تكي أكوي المؤمن يغار مؤمن ينا كيشي اندي متو مؤمن ينتو زي دنك كيشي يالنسا ba wai zargin mata sai yake ba akwai masu zargi wannan kuma shi ba su muke magana ba amma dai ya dinga kaffa kaffa in ya ga wata alaka tana nema ta kulle kokarin katse ta ko ya bincike wata irin alaka ce wannan duk nauyin sa ne wajibi ne akan sa in ya ga ana wani wasu mu'amaloli suna kulluwa ko suna son su kullu bai fahimce su ba ya kokari ya gano wa'annan irin mu'amaloli ne ba masu kyau bane ya datse su to ina ga kana nan din ma kana tare da iyalin ka wani lokaci wani ya kura mata ido sai ka galla mu harara tuko to sai kuma yanzu ka sake ta free of charge kawai ta tafiya ta kasuwa ita kadai wal hadith fi majma'iz zawaid lil haythami wannan hadith yana cikin majma'uz zawaid na malan haythami fi kitabin nikah ya kawo cikin babun kitabun nikah a babul gaira hadisin dai daga Abi Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ghayratu min al-iman wato kishi imani ne wal miza min an-nifaq rashin kishi wannan kuma yana cikin alamun munafurci duk wanda kaga baya da kishi to alama ce ta akwai nifaka tattare da shi qultu yace sai nace mal miza me ake nufi da al-miza sai yace alladhi la yagaru wanda baya da kishi shine al-miza قال الهيثمي رواه البزار وفيه ابو مرحوم حافظ الهيثمي yake cewa abu bazzar ya ruwaito wannan hadisin amma a cikin isnadin akwai wani da ake kira abu marhum shi wannan abu marhum din wasaqahu an-nasa'i wa ghayru imam an-nasa'i da waninsa sun wasaqa shi sun ce mutumin kirki ne sai dai wadda'afahu ibn ma'in wa baqiyatu rijalihi rijalu sahih amma yahya ibn ma'in ya ce wannan abu marhum din da'ifi ne sai dai sauran mazajen da suka zo cikin isnadin hadisin mazaje ne wanda suke rijalus sahih akhrajahu al-haythami aidan fi kashf al-astar an zawaid al-bazzar ala al-kutub as-sittati akhrajahu fi kitab an-nikah babul ghayra min babu al-ghayratu min al-iman ya kawo wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ghayratu min al-iman wal miza'u min an-nifaq qultu mal miza sai faɗi kamar yanda muka karanta dazu al hadith wa qala al bazzar la na'lamuhu bi hadha al lafzi illa bi hadha al isnad yace bamu san wannan hadisin da wannan lafazin ba sai ta wannan isnadi din wala na alamu ahadan yushariku aba marhumin an yazid an zaid fihi sannan bamu samu wani wanda yayi musharaka da ainihin wato abu marhum da ya ruwaito hadisin ba daga shi ainihin wato zaid wa hadithun akhar indahu an zaid qala fi nihaya wa minhu al hadith al ghayratu min al iman wal mizah hazwa karshe huwa an yadkhula ar rajula ar rijalu ala ahlihi wato ma'anar hadithin shine mutun ya dinga shigar da wasu mazaje su dinga interfering cikin harkar iyalinsa mutun ya dinga shigo yana kokarin gayyatar maza tunda irin wannan ba da kofar mataka ta tafi kasuwa ta je ta yi shopping ta je ta yi cefane ta kade ta je ta yi kaza akwai wani wanda sai da aka shiga aka yi musu sulhu irin farkon auren nan ne kawai komai ya aike ta shi yana zaune a gida an gore hakan tifa kawai ya aike ta kanti wani lokaci ma baya nan kawai ta ce masa an ɗauke wuta kuma jen ba mai kawai ya ce ta je bakin titi ta siyo mai daga nan ita kuma kawai ta miƙe kawai ko ba komai ma kawai ya zo ya tarar gidan baya nan ba ta nan akwai ran da ya zo ya dinga yana cikin tsakiyar gidan ba ba ta nan hello kina ina ta ce gani a cikin gida ya ce amma wallahi ba ke tsoron Allah gani ina cikin gidan ki ce mun ga abu saboda kawai ta tunda wannan ya bata wannan kofar kawai ta take ta shiga nan ta shiga nan ta fito ta shiga can tunda daga wannan kofar da ya bata kuma daga baya abu ya zo ya nemi ya rikice ya nemi ya dakatar da wannan yawace yawacen kuma ta ce bata san wannan ba har sai da abu ya zama musu sabani to duk za ka ga waɗannan matsalolin akwai su وقد ورد في الغيرة الكثير من الأحاديث الصحاح منها ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب الغيرة عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله أقول حديث عند إمام البخاري يروي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أتشوى للي الله تعالى ينا كيشي كيشي أبنجي شيني يغمومن يا أيكة حرم Allah baya so yana kishi ya ga mumini ya aikata haram wa man ittasafa bi hadhihi sifa waqa'a bainahu wa bainal faranji shabahun duk wanda ya siffantu da irin wannan sifa ta rashin kishin iyalansa da tura matarsa kasuwa shi yana zaune a gida ba shi da lokaci ko shi ba zai je kasuwa ba ita ta je to wanda ya siffantu da wannan sifar malai ya ce waqa'a bainahu wa bainal faranji shabahun lalle kamanceceniya ta shiga tsakaninsa wato akwai kamanceceniya tsakaninsa da turawa tsakaninsa da yahudu da nasara lalle akwai kamanceceniya su ne wanda ba sa kishin iyalansu fa inna nisa'ahum yabi'na domin matan turawa ko yahudu da nasara yabi'na su suke zuwa su sayar wa yashtarina su siyo abinda suke so wa yajlisna fid dakakin kagan su suna zauna a cikin kantina kamar yanda wani yanki na kasar nan shi ma an ce akwai matan su sune yan kasuwa akwai wani bangare a kasar nan aka ce su ba an kaje yawanci za ka ga yan kasuwa su mafi yawancin su mata ne su mazajen ko dai ma'aikatan gwamnati ne ko kuma shi yana zaune a gida kawai matarsa ce kawai ita ce take da kudin ko kuma ita ce take juya kudin ita ce da shago da kanti ita take harkokin da komai shi yana zaune to sai yace wannan kamanceceniya ne da turawa ta yanda zaka ga mata su ne a zaune a kantina maimakon kana shiga kantina kaga maza sai ka zo ka tarar da mata ne a ciki wal rijalu fil buyut su kuma maza suna zaune a gida والشرع قد منع التشبه بهم gashi kuma shari'a ta hana kamanceceniya da wanda ba musulmai ba wannan dabi'a ce ta wanda ba musulmi ba lokacin naga ya tafi insha Allah sai mu tsaya anan game da kuma masu yawon talla zamu shiga game da hukuncin masu sai da kifi da mangyada da agwaluma da waye su kuma masu shiga layika da waye da mata suke lekowa ko su fito su yi ciniki da su to shi ne dan podio zai magana kai insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk